Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi, 9 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labaran.
To Aisha, yau Lahadi ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwadan nan, wani yunkuri ne na nuna komai na tafiya daidai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye. A gefe guda kuma, a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin Ukraine, masu haƙar ma'adanai suna aiki ba dare ba rana don haƙo gawayin kwal da zai samar da makamashi a yaƙin da ƙasar ke yi da kuma samawa farar hula hasken lantarki. A yau Lahadi ne ƙasar China ta shiga rana ta biyu ta atisayen soja a kusa da Taiwan.
Kafin kanin labaran kenan, a taskar rahotanni kuma za a ji cewa cikin mata 400 zuwa 800 da suke fama da lalurar yoyon fitsari a Najeriya, kaso 75 cikin su daga yankin arewacin ƙasar suke. Ko me ke haifar da wannan matsalar?
Cikin mata guda 100 masu ciki, 10 fa ana tsammanin cewa aihuwarsu zai zo daga ramaka. Waɗannan mata ba su kasance tare da kwararru a lokacin da suke naƙuda ba, zai yi gardaman ta faru ba a sani ba.
Yayin da watan Ramadan yake sallama da mu, magidanta sun fara tunanin yadda za su kullowa batun shirin sallah a daidai lokacin da ake fama da matsin rayuwa da kuma rashin kuɗi.
Iyali alhamdulillah, yaro shi dai bai san babu ba, sai dai a ce an gode ma Allah saboda ala an yi hali an Allah ba da iko an ka hito da sahen nan duwar an kai, Allah zai koro mu abin da zakaci.
Kamar kowace ranar Lahadi, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulrauf take shiryawa kuma za ta gabatar. Muna kuma da tafi da guzirin watan Ramadana da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta saƙon email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha Vladimir Kolokotsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwanan nan, wani yunkuri ne na nuna komai na tafiya daidai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba. A bayanan da take fiddawa duk rana kan yakin Ukraine ta Twitter, ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskanta hare-haren mayaka, sannan kuma an takaita ayyukan more rayuwa na yau da kullum da jama'a da yawa ke bukata. A makon da ya gabata ne dai kwamitin sulhun na Rasha ya gana a karon farko tun bayan watan Oktoban shekarar 2022, bayan komawar wasu yara 31 Ukraine. Babban jami'in da ke kula da ofishin shugaban Ukraine, Andriy Yermak, a wata tattaunawa ta waya a jiya Asabar da Amal Clooney, wata fitacciyar lauya mai kare haƙoƙin bil'adama, ya jaddada mahimmancin maido dukan yaran da aka kwashe daga Ukraine gida. A halin da ake ciki, a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin Ukraine, masu haƙar ma'adanai suna aiki ba dare ba rana don haƙo gawayin kwal da zai samar da makamashi a yaƙin da ƙasar ke yi da kuma samawa farar hula hasken lantarki da hanyar ɗumama gidajensu. Gawayin kwal na da mahimmanci wajen samar da makamashi a Ukraine bayan farmakin da sojojin Rasha suka kwashe wata 6 suna kaiwa na lalata cibiyoyin makamashi da sauran ababen more rayuwa, a cewar babban injiniyan wani kamfanin haƙar ma'adanai a lardin Dnipro. Na'urar lift ta hawa wuri mai bisa ko mai zurfi na ɗaukar ma'aikatan kamfanin zuwa ƙarƙashin ƙasa mai zurfin gaske a wurin haƙar ma'adanan. Daga can suna aiki da manyan injina waɗanda ke haƙo gawayin su hawo da shi doron ƙasa. Aiki ne mai wahala a cewar masu haƙar ma'adanan, amma yana da mahimmanci don ci gaba da tafiyar da harkokin ƙasar. A yau Lahadi, ƙasar China ta shiga rana ta biyu ta atisayen soja a kusa da Taiwan. An kai jiragen sama na yaƙi da yawa a wurin atisayen. A jiya Asabar ne China ta fara atisayen na kwanaki 3, a gobe Litinin kuma za a kammala shi. atasayan da ake kallo a matsayin wani mataki na maida martani akan ganawar da shugabar Taiwan ta yi da kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy a kwanan nan a jihar California. A cikin wata sanarwa da rundunar sojan China ta fitar, ta ce atasayan shirin yaki da wani mai lakabin Joint Sword da ake yi a kusa da yankin Taiwan babban kashedi ne ga rundunar 'yan awaren Taiwan da sojojin kasashen ƙetare. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a jiya Asabar cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na China guda 8 da jiragen sama na yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin, kuma wasu daga cikin jiragen sun ƙetare layin mashigin teku da ya raba tsibirin da babban yankin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan da dan lokaci kalilan Maryam za ta sake shigowa da kashin labarin na biyu, amma yanzu za mu ga rahotonmu na farko. Asusun kula da yawan jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya, wanda aka fi sani da UNFPA, cikin wani rahoton da ta fitar game da mata masu fama da cutar yoyon fitsari, wato VVF, na nuni da cewa daga cikin kimanin mata miliyan 2 a duniya da ke fama da cutar, kimanin mata 4,000 zuwa 8,000 a Najeriya suke, kana kaso 75 cikinsu daga shiyar arewacin Najeriya suke. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi yayi mana ya duba wannan lamari na matsalar yoyon fitsari.
Kan haka ne sai nazarci cibiyar da ake yin gyara wa masu fama da cutar yoyon fitsarin a garin Ningi don neman ƙarin bayani kan matsayin cutar, inda shugaban cibiyar Dr. Halima Muqaddas ta fayyace irin ayyuka da kuma yawan mata da ke zuwa cibiyar domin neman magani.
Kowane rana mukan ga mata da suke zuwa mana da wannan damuwar yoyon fitsari, kuma muna yin tiyata sau biyu a sati. A kowane ranar tiyata mukan yi tsakanin daga 5 zuwa wajen 8. Bayan wannan mun lura cewa yin tiyata sau biyu a sati baya wadatar da mu samun magance yoyon fitsarin matan da suke zuwa, sai mukan yi tiyata na musamman a kowane bayan wata uku. A cikin wannan tiyata na musamman din mukan yi wa mata 50 a cikin sati guda. Cikin mata guda 100 masu ciki, 10 fa ana tsammanin cewa aikowarsu zai zo daga ramadu. Waɗannan matan in ba su kasance tare da ƙwararru a lokacin da suke naƙuda ba, zai yi gardaman ta faru ba a sani ba. Su daɗe suna naƙudan nan, to daɗewa ana naƙuda shi yake kawo wannan illan dama.
Matan da ke fama da cutar yoyon fitsarin suna fuskantar yanayi iri daban-daban na ƙuncin rayuwa da suka haɗa da ƙyama, rashin kulawa, da wani lokacin ma suka yi ƙoƙarin kashe kansu. Malam Abubakar Haɗawa shi ne jami'in kulawa da walwalar masu fama da cutar yoyon fitsari a cibiyar, ya yi ƙarin haske kan irin halin da masu cutar yoyon fitsarin ke fuskanta.
So na abin yakan sa mata su shiga yanayi na damuwoyi sosai, suka rasa sana'o'insu. Idan mace misali tana yin sana'ar da ake ci, to daga taron ta fara yin misali za a ce ba za a sai abinci ba tana yin misali. To yakan sa su cikin ƙuncin talauci, yakan sa su har wani lokaci idan abin ya musu yawa sai ga sun fara samun ɗaukar ransu da kansu. Mun samu irin matsala a nan gudun, a inda muka samu wata mata da iyayenta suka kira mu suka ce ga tana ƙoƙarin ta jira mu miciji sare ta, saboda ta fito daga gidan take ganin kamar gidan masarauta ne a ƙauye. Kuma Allah ya ɗora mata wani take ganin to nan da nan Ubangiji kira ne, yace mana gashi muka kira wasu aka zo aka yi mata aiki. In kuma Allah yanzu bayan an mata aiki ta warke, yanzu iyayenta bima muka zo muka cire mata a wannan asibiti.
Na yi kitibis da wata mace mai suna Maryam da ta zo cibiyar domin neman magani, sai dai bata iya magana ba, tana kuka. Kusa da Maryam akwai mahaifiyarta, na nemi sanin abin da yake faruwa da Maryam. Ga abin da take cewa,
wallahi to ba mu san yadda aka yi ba, bawan Allah sai Allah ne shi da ya san masani. Tunda kai da ka so mun naƙudan ta ma muka zo asibiti.
Cibiyar gyaran masu cutar yoyon fitsarin kan ba da tallafi wa matar da suka zo domin neman magani, a bayan da aka yi musu magani suka warke. Hajara Ibrahim yar jihar Jigawa ta warke daga cutar yoyon fitsarin, kuma ta amfana daga shirin ba da tallafin.
Da aka mun aiki so shi kenan, daga baya kuma aka koya mana sana'a, da aka koya mana sana'a da yake kowa zai zabi irin sana'an safa shi ne na zabi tumaki yanzu ga su sun haihu.
Wannan yanayi da mata masu fama da cutar yawan fitsarin yana buƙatar wayar da kan jama'a musamman ma a yankunan karkara. Abdulrahman Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Bangai da Abdulwahab Muhammad, masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Maryam da labarin.
Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta sun kai hari kan wasu wurare a Siriya da sanyin safiyar yau Lahadi bayan da aka harba rokoki shida daga wani yanki na Siriya zuwa Isra'ila a lokuta biyu a wani hari da ba a saba gani ba daga makwabciyar Isra'ila daga arewa maso gabashin kasar. Bayan harba rokoki uku karo na biyu, da farko Isra'ila ta ce ta mayar da martani ta yin lugudan wuta da makama atileri a yankin da ke Siriya inda aka harba rokoki zuwa Isra'ila. Daga baya rundunar sojan ta ce jiragen saman yaki na Isra'ila sun kai hari a wuraren sojojin Siriya ciki har da sansanin rundunar Siriya ta hudu da kuma wata cibiyar makamai. Harba makaman rokar na zuwa ne bayan kwanakin da aka kwashe ana samun karuwar fada a bangarori da dama saboda tashin hankalin da ke faruwa a birnin Quds da kuma farmakin da 'yan sandan Isra'ila suka kai a wuri mafi tsarki na birnin. Miliyoyin Kristoci a fadin duniya sun yi bikin Easter a yau Lahadi, wato ranar tunawa da tashin Yesu Kristo daga matattu. A fadar Vatican, Papa Roma Francis ya jagoranci taron sujada da sanya albarka guda biyu da aka saba yi a duk shekara a filin majami'ar St. Peter's Basilica. A lokacin taron da aka fara da karfe 12 na rana a wajen majami'ar, shugaban na 'yan ɗarikar Katolika ya yi jawabi ga Kristoci a fadin duniya. A shekarar da ta gabata, Papa Roma ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine, rikicin da a lokacin bai wuce wata biyu da fara shi ba. Ya kuma yi kira da a samar da zaman lafiya a sauran kasashen duniya da ke fama da tashin hankali ciki har da Siriya da Iraki.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai sauran rahotanninmu. Yayin da ake gab da shiga shirye-shiryen sallar ƙarshen azumin Ramadana na wannan shekara ta 2023, magidanta sun so makokawa da halin tsadar rayuwa da ma kukan rashin kuɗaɗen yi wa yara da mata kayan sallah, abinda ke iya tada rikici a zamantakewar iyalai. Sai dai malaman addinin Islama sun yi gargaɗi akan haka. Daga birnin Kwani ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da ake gab da shan kwana ta ƙarshe ta azumin Ramadan na wannan shekara ta 2023, maci na tattalin arziki da duniya ta samu kanta a ciki da ma tsadar rayuwa da ta kaiwa al'ummomin duniya intiha tun lokacin barkewar yakin Russia da Ukraine ya sama gidanta fadawa a cikin mawuyacin halin rashin kudade a hannuwansu. Alhali ko buƙatocin iyali kan hauhawa a ƙarshen azumin, wani magidanci da ya soma da bayyana sunansa yayi mini bayanin cewa suna godiyar Allah amma fa akwai matsalar kuɗaɗe.
Nana kan toma mai wati nan bakin ranfai Alhaji Aliman Muje ne. Lalle mu mai iyalin mu shiri gurgudan hali don kasuwanci na wani sai a hankali. Yanzu lamarin kuɗi ababa ga jama'a kuma sallah ta matsato, yanzu al'amari ya taho kuma sai a hankali. Yasa muke farka ga mutane kowa yanzu shi mai da himma ga hankuri yadda an ka saba ta koyaushe. Al'amari bai kasance a yau da kullum. In an gani ayi aiki da abin da an hagani. In ba a samu ba kuma ayi hankuri. Ki an ka saba da shi dai dama gurgudan hali insha Allah. To lalle insha Allah bane dai akwai saukin kaya kudin ne a babu. Akwai saukin kaya gurgudan hali tun dole da ka taya abu so da babu kudi mai kan sha udurin da diba ta lalle babu na sai samu sai da maka hakanan sai maka take kadan kullu gafin ka guda.
Duk inda zaka taba game da maganar kudin kanwar daddaja ce musamman a nan iyakar jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya inda a yanzu ne jama'a ke farfadowa daga dogon suman matsalar tattalin arzikin canjin naira da suka samu kawunan su a ciki a makonnin da suka gabata. Waɗansu magidanta sun bayyana mini halin da ake ciki game da yiwa iyali kayan sallah.
Malam Ila saka ta bai labari ni magidanci na kwarai kwarai saboda taron jira gahiran dai da musa Allah gaba ana kasa harkokin sai da hankali yanzu harkokin ba kudi da kwai ba ana cikin wani yanayi ne da sai da hankali Allah sa an samu amma yaran ba samu ba kuma mudin ba Allah zaki saboda kasa da shi abin harajin a cikin tsadar rayuwa amma sai an nemo azuma karshen sai an nemo azu a ci to yara yanzu kuka samu kudin ba samu yara sun amma yaran dinki yanzu sai dai kuma tsadajin kuma wanda dumkaki kuma sun tsada mudin yanzu mun samu Allah iko dan Allah ga ta samu yaran yanzu kula da mu dan mu mun samu Allah iko zakawa
sunana Usman Andanda iyali alhamdulillah yaro shi dai bai san babu ba sai dai a ce an gode mu Allah saboda ala an yi hali an Allah ba da iko an ka hito da sahin nan duwar an kai Allah zai koro mu abin da zakaci gurgudu haka duka ka ba wani kenan haka ma sai kai mu Allah godiya kuma kai aiki da lokaci da ake ciki saboda meye lokaci lokacin azumi jama'a saura duk ana tallallabe na ake kowa yana ta hawa da ibada sannan kuma ka iske kuma shekara ta kama an to jama'a na dai dinkin nan na yara shira nan in Allah su arraza a kariya saboda ka san in da ka saniya to in Allah su yarda Allah zai kama mu bisa ganiyan nan sai dai magana kawai a zo shago a so kayan na zaka a basu farashin yana da dama bisa ga irin na bara kenan kaga haka ma sai mu ce alhamdulillah
sai dai malumma addinin islama na ci gaba da yin gargadi da mayin kira ga yalle musamman yaya mata da su bi lokaci kar su kai mazajen su ga bango sanar da cewa lokacin kudi mawuyaci ake fama da shi a halin yanzu a dukkan fadin duniya ba ma anan kasashen Niger da Nigeria ba kawai Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to an gaishe ka Haruna Mamman bako masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25:31 yanzu ga shirin mu na gaba
social media duniyar matasa ya da alkhairi karmi ya kazan ba
masu sauraro assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya kuma ana gudanar da bukukuwan ista da cigaba da azumin watan Ramadana lafiya Halima Abdullahi ce yake muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da muke ci gaba da dakon martani daga gwamnatin Najeriya a game da yadda matasa masu basirar kirkire-kirkire a kasar za su iya shiga cikin jerin waɗanda za su ci gajiyar shirin bada tallafin dalar Amurka miliyan 600 da mataimakin shugaban kasar Farfisa Yemi Osinbajo ya kaddamar tare da haɗin gwiwar bankin raya kasashen nahiyar Afirka wato AFDB a makonnin baya-bayan nan a wannan makon shirin ya duba yadda mata matasa ke amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga da dogaro da kai a daidai lokacin da hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA ke bada fifiko ga shirin fitar da dabarun tabbatar da daidaito ga mata a fannin tattalin arzikin fasahar zamani. Alƙalman kirdiga a Najeriya dai sun yi nuni da cewa mata na ci gaba da kokartawa wajen gogayya da takwarorin su maza a aikin bada gudunmuwa a fannin fasahar zamani inda muka tattauna da Maryam Abbas Bichi matashiya da ke da kwarewa a fannin kasuwanci da tallace-tallace a kafofin sada zumunta akan aikin da take.
Gaskiya ina kokartawa wajen horaswa wa kananan yan kasuwa wato SMS akan yadda za su yi amfani da kafafen sadarwa na zamani yadda za su sami ilimi na aiwatar da kasuwancin su akan yanar gizo da kuma yaran mu na Hausa to a haka dai muke kokarin nuna musu abubuwa da dama saboda su kansu kafafen sadarwa na zamanin nan suna da wasu irin abubuwa a tare da su wanda idan dai har kana so ka samu abin da kake so akai ba iya kawai wallafa abubuwa bane akan shafin kamar posting da liking da comment a ya wuce wannan kowace system tana da abin da ake kira algorithm din ta yadda take aiki irin wa'annan abubuwan muke koya musu ne yadda za su yi creating content din su yadda za su yi running talla da za ka yi targeting mutanen ka kuma tallata ma abin da mutane za su so saboda ana samun gasa ta yawa kan kafafen sadarwa wannan to shi yasa su yake ga idan mutane ba su san yadda za su yi ba za su ta kashe kudin su da datar su a banza ba sa samun yadda suke so muna yin ajujuwa online bayan kai har ma offline din ma, kamar akwai wani taro da nake yi duk shekara mu inganta sana'ar mu, wanda shi kudurin wannan taron shine a tattaro kawunan kananan ɗan kasuwa, a gayyato kuma manya-manyan masana da akan fasahar zamani, mu ilmantar da su akan sababbin dabaru, sababbin fasahohin zamani akan yadda za su wannan kasuwancin zamani. Sai kuma daga bangaren tallafi ma muna kokartawa, muna tallata musu kayayyakin su.
A wani yunkuri na rage zaman kashe wando a Najeriya, wasu matasa na ƙara yunkurowa wajen samarwa kansu mafita ta yanar gizo, kamar yadda za ku ji daga bakin wata matashiyar.
Sunana Maryam Lawan Gwadabe, shugabar Blue Sapphire Hub, wanda muke koyar da matasa da mata hanyoyin da za su yi amfani da kimiyya da fasahar zamani su inganta sana'o'in su, kuma su kirkiri sana'o'i da za a dama da su na yau da kullum. Wannan dai muna yin shi ne ta hanyar koyarwa, ba da shawarwari, muna yi kuma ta hanyar yadda za mu nuna musu su koyi ta events, har ma mi motivating din su ta inspirational talks, domin mu samu matasan mu su ma su shiga a dama da su. Mata kowa ya zama cewa ko kina daga gidanki kin samu hanyar da zaki samu nin abubuwan da zaki na kanki ta wayarki ko ko a ta computer, ko kin kirkiri wani fasaha da za ta zama cewa ta alfanu ga al'umma, kuma ki mata kin samu kudaden shiga daga ciki. So kuma koyarwar mu ta kasu kashi-kashi, akwai wanda muke cajin mutane dan token haka domin a samu for sustainability na wurin, sannan kuma akwai inda muke samun sponsorships da mutane da yawa suke sponsorin matasa, suke sponsorin mata su ci ga su koya musu hanyar da za su kirkiri manhaja, ko hanyar da za su yi amfani da wayar su su tallata haja, hanyar da za su kirkiri irin supplier su bana dinnan. So duk dai ya danganta da inda shi sponsor yake so a koya ma matasa, kuma mu zamu amfani da wannan dama mu koya musu yadda ya kamata.
Gani irin jibin da ake samu tsakanin mata da takwarorin su maza a fannin tattalin arzikin fasahar zamani, gwamnatin Najeriya na ci gaba da daukan matakai da suka dace akan yadda za a ci gaba da bunkasa fannin, kamar yadda babban daraktan hukumar bunkasa fasahar zamani ta Najeriya, wato NIFDA, Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi, ya shaida mana.
Duba da yanda mata suke shiga abubuwan da muke yi, da muka duba muka ga yawanci mata ba su fi kashi 28 ne ba, duka training da muke yi da aka da sauran abubuwan da muke yi a hukumar mu, idan muka fita muka ce kowa da kowa, mata da maza su zo su yi, zaki ga mata ba sa wuce kashi 28. So saboda haka sai muka ga ya kamata a ce mun fitar da wani tsari na musamman wanda zai fi mai da hankali shi kuma akan mata, da wa'ancan tsarukan da muke da su shi ma matan za su iya shiga. So shi wannan mun fara aiki akan strategy din, amma already mun riga mun fara wasu haka initiative, kamar akwai orders one da muka yi na musamman ga mata watan uku da ya wuce. So mun yi haɗin gwiwa da babban banki na duniya, wanda muka horas da mata 200 a nan Abuja, sannan kuma za mu ci gaba da horas wannan a sassa daban-daban na kasan nan. So tun ma kafin lokacin nan akwai tsarika da muke da shi wanda na mata ne kawai, muna koya musu dabaru daban-daban wanda za su amfani da shi wajen yin sana'o'insu na yau da kullum. Akwai taswira da gwamnatin tarayya ta fitar karkashin ministry din, wato National Digital Economy Policy and Strategy, sannan kuma akwai doka ta startup da mai girma shugaban kasa sa mata hannu a November last year, kuma ranar Laraba da ta wuce mai girma shugaban kasa ya kaddamar da majalisar da za ta gudanar da wannan doka, wato Digital Innovation and Entrepreneurship Council. So wannan dokar an yi su ne domin a samu korewa na irin wa'annan kolaswa da muke yi, da kuma yadda za a samu mata da matasa kowa ya samu aikin yi mai korewa. Duka wannan an yi su ne da idan aka horas da mutum ta za a sama masa kuma aikin yi, ba kawai a baka horaswa a barka haka kawai ba.
Korewar tattalin arzikin fasahar zamani abu ne da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da daukan matakai akai, musamman ma ganin yadda ake kokarin karkatar da akalar tattalin arzikin kasar daga dogaro kaco kan ga fannin albarkatun man fetur. To masu sauraro, ga baki daya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku karin bayani akan majalisar da za ta sa ido akan aikin dokar waɗanda suka fara ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta shekarar 2022, wato Startup Act. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka, ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email. Sakon Baffa Haruna Bajoga shine na farko a yau yace muna jinjinawa mata a bisa dawainiyar da suke yi na girke-girke da sarrafa ruwan bude baki da suke yi a wannan lokaci na azumi. A ƙarshe nake fata Allah ya ƙara budawa mazajen su wajen samu abin da za a sarrafa don sawa a bakin salati. Shi kuma Shehu Adamu Rijau ce wai cire tallafin man fetur zai ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali, saboda haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta jinkina wannan yunkuri nata tun lokaci bai kure ba. Ko na gaba ya fara da cewa kai cho wai mu jama'ar jihar shugaban kasa mai barin gado wato Katsina me muka yi wa hukumar samar da hasken wutar lantarki ne tunda azumi ya kama muke wuni mu kwana da kishin ruwa kuma muke yin bude baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba dalilin rashin wutar lantarki. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Sakon mu na karshe na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Maimuna Aliko Autukafin Tayalwa da kuma Aisha Lawal Bini Hambali dan Silva Kwato suka ce ware ƴaƴan bora da namowa da wasu ƴan siyasar da Allah ya ba nasarar cin zaɓe ke yi idan suna rabon gerun azumi sam bai dace ba, domin yanzu haƙƙin kowane ɗan ƙasa ya rataya a wuyansu ne ba wai ɗan jam'iyyarsu kaɗai ba. Madalla, albarkacin wannan wata mai yawan albarka kuma ga nasihar falalar Ramadana.
Sunana Zubairu Abubakar, limamin masallacin Juma'a na kofar Domi Gate, masallacin Zubairu ibn Awwam a Bauchi. To falalan watan azumin Ramadana dai ba aba bace ba wayayya, wata ne mai albarka wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da Alqur'ani daga ciki, daga baitul izza zuwa sama ta daya, ya ajiye shi a gurin da kadan ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru, har zuwa shekara 23 aka zo aka saukar mana Qur'ani ya shigo hannunmu a yanzu haka, wanda muke shine littafinmu na addinin musulunci gabaki daya. To alhamdulillah cikin watan Ramadan aka same shi. Bayan nan kuma a cikin watan azumin Allah ya bamu wani dare wanda dare ɗaya ne yafi shekara, yafi wata 1000, Lailatul Qadr khairu min alf shahrin. Bayan haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata gabaki ɗayan ta an kasa shi kashi uku, kashin farko daga ciki shine goma farko kenan, akwai yaddan Allah, goma na biyu gafaran Allah, goma na uku ƴantawa daga shiga wuta.
Sunana Muhammad Alamin Usman, wannan Bauchi ni limamin masallaci ne na Kafsu Salawat na Fadawan Mada. Azumi ya da falala da yawa, lallai a cikin azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala, yadda Annabi kullu yake bayani, za a kukkulle kofofin wuta gaba daya, za a bude kofofin aljanna gaba daya, saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga, ina wanda suke so su shiga. Saboda haka idan wata Ramadana ya shiga, za a ga wanda ba sa kula da sallah ma za a ga sun an shiga masallaci, balle wanda kullum suke kula da sallah. Saboda haka ayi kokari a raya wannan daren, kuma da wannan da daddare a zamo kaman annabawa, da rana kuma a zamo kaman mala'iku, to wanda ba sa cin abinci ayi kokari kuma a rinka sadaka, saboda ana ninninka lada. Idan a wata Ramadana ne, idan kai in ba wata Ramadana ba, idan nafila ne kai, idan sadaka ne kai, an baka kamar lada 10, in wata Ramadana ninkawa za a maka sau 10, saboda haka ninninka ayyukan alheri.
Tana ya amfana kuma ya samu amfana ta shi. Kafin mu karkare shirin yanzu ga Maryam da labarai a takaice.
A yau Lahadi, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha Vladimir Kolokotsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komai na tafiya daidai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba. A bayanan da take fiddawa duk rana kan yakin Ukraine ta Twitter, ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka a halin da ake ciki a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin Ukraine. Masu haƙar ma'adanai suna can suna aiki ba dare ba rana.
Masu sauraro, da haka ne kuma za mu ƙarƙare shirin namu na yanzu. Sai zuwa can anjima da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wanda daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT mu sake dawowa da shirinmu na karshe a yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Baba Yakubu Makiri. Sai Alfredo Santos wanda mana injiniya ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ai